daga muryar Amurka a Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Nia FM. Idan muka je kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma ka tokan cikin yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim
sai kuma ni Usman Ahmad.
Sauraro, kamar yadda kuka sani, duk ranar Juma'a muna magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi, har ma da wasanni, kai har ma da maganan addini.
Baya ga haka, yau 7 ga watan nan na Satumbar shekarar 2018 zamu tattauna ne game da ranar Hausa da aka yi kamar makonni 2 da suka wuce, amma bamu taba ta ba saboda maganar littafin mamman shata a wancan makon. Idan kuma muka samu dama, kamar yadda muka ce, zamu tattauna da Dr. Salisu Bala na Arewa House don jin tarihin harshen Hausa da gudunmuwar da harshen ya bayar da makauta ma.
Baya ga haka kuma, zamu shakata da waƙoƙi masu nishadarwa na Hausa kamar irin waɗannan.
Salamu alaikum dangina dukannun ku ina kwana sai ku taho kuma zazzauna ku ci bayanin da zan yi akan yaran Hausa. Idan za a yi maganar yare na nufin manyan Hausa ta fi gaban ture, dole a sanyo yaran mu.
To ku kanku masu sauraron mu, zamu ba ku damar tofa albarkacin bakin ku akan yadda kuke kallon lamarin bunƙasa ko kuma gudunmuwar da harshen Hausa yake bayarwa a duniya. Lambar mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555.
To kafin mu je ga tattaunawa da masanin tarihi akan gudunmuwar harshen Hausa a duniya, bari mu shakata da wannan wakar harshen Hausa wacce Sarfilu Zarewa ya rera.
Shine mai kishin yare na ni yaran Hausa. Da sunan wanda ya yo yare, Allah shi ya yo bare, sannan kuma ya yo yare na nufin babban yare yaran Hausa. Dangina dukannun ku ina kwana sai
To da fatan za a yi mana abuwa wannan tuntuban na'ura ta dan kaman mana da waka. To amma kai tsaye muna tare da shi wannan bako da muka ce zamu tattauna da shi, wanda kuma kamar da muka ce Dr. Salisu Bala ne na gidan adana tarihi dake Arewa House karkashin Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum doctor.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To ya ayyuka ya juma'a kuma?
Alhamdulillah ya aiki a office.
Wa lafiya lau Dr. Salisu. Muna magana akan wancan makon yaran ko in ce makonni kaman biyu da suka wuce aka yi ranar Hausa, wanda kuma wancan makon mun so mu magana to amma akwai littafin tarihin shata na Ibrahim Shema da muka tattauna da shi akai sai muka ce to bari mu jingine sai wannan mako mi wannan. Shin ya yaran Hausa yake wace irin gudunmuwa ya bayar, wace yake bayarwa, menene tasirin sa musamman bisa ga rahoton da ya nuna cewa ai gaba yake ma yanzu da maganar Swahili inda ake magana da Hausa, da kuma Swahili ya wuce shi.
To yaran Hausa kusan zan yi cewa yanzu shine yare wanda yafi kowane irin yare bunƙasa a lahiyar Afirka, kuma wanda yare ne wanda ya samu asali da tushe na yaduwa daga Afirka zuwa sauran ƙasashen duniya gaba ɗaya, kuma hakan yana da dalilai da dama wanda ya jawo bunƙasar ta da ci gaban ta fiye da yaren Swahili wanda da kaga a yankin gabacin Afirka ya fi tasiri, kuma ya zarce yaren Hausa a bisa tasiri a wancan lokaci. To yanzu kuma yaren Hausa ya zo ya zarta shi bisa ƙididdiga da littafi na masana kamar yadda zance yake bayyana. To ɗaya daga cikin dalilan yana da nasaba da wato tasirin da shi yaren Hausa ya yi ta ɓangaren ilimi. Idan na ce ta ɓangaren ilimi, ina magana ne ta ɓangaren abin da ya shafi gudunmawa da Hausawa masana suka bayar wurin tabbatar da al'adun Hausa da kuma ilimin da ya shafi wato ci gaban al'umma. Aka sa shi a rubuce ta ɓangaren abin da ya shafi a jami. Misali, in kun lura da za ka ga akwai jaridu kamar irin su Al-Hijr wanda suka fito ta ɓangaren abin da ya shafi wanda suna bunƙasa yaren Hausa a wancan lokaci. To wannan da kuma jaridun Hausa da suke fitowa ta ɓangaren wato abin da ya shafi yaɗa aƙidu na addini kamar irin su Al-Izan, kamar irin su Amana da aka yi a baya, sun yi tasiri ƙwarai wurin yaɗa yaren Hausa da kuma jawo mutane masu bincike akan ɓangaren abin da ya shafi yaren Hausa da wasu bincike akan abin da ya shafi addini, al'adu, tsarin zamantakewa, tsarin ci gaban al'umma ta hanyoyi daban-daban da magabata suka wallafa. Yanzu idan ka duba babu wurin da, misali muna magana akan ɓangaren ilimi, in ka dubi ƙasashen Turai babu wata jami'a da ta fice a duniya yanzu wanda ba ta da tsangaya ko cibiya na karantar wato ilimi da ya shafi ɓangaren yankin Afirka, wato cibiya ko Centers for African Studies. To a idan ka shiga cibiyar nan za ka ga cewa suna suka fi tasiri Hausawa ne waɗanda su malamai waɗanda suka yi rubutu da yaren ajami a jikin da kuma Hausa ne. To sannan kuma suka yi rubutu a fannoni daban-daban kama ga abin da ya shafi lissafi, fannin lissafi, fannin ilimin taurari, fannin ilimin falsafa, fannin ilimin addini da sassa daban-daban da ya shafe shi. Turawan nan kuma suna da ra'ayi, suna da aƙidar cewa sai suke karanci wannan abin. To shi yasa suke zuwa ƙasashen Hausa su ɗebi waɗannan littattafai da aka rubuta da ajami da kuma Hausa da jaridunmu na Hausa su kai su wa'innan ƙasashe. Har ƙasar China yanzu haka akwai cibiyoyi na koyon yaren Hausa.
Yaren Hausa kwarai kuwa.
Hatta idan ka je Saudi Arabia, za ka je ka samu akwai Shahar Mansur, za ka je ka samu mutane suna yaren Hausa. Hausa, ta gani? To, sai ke nan ta ɓangaren ilimi wanda shi idan an ce za a shiga cikin shi yana da yawa sosai da sosai. Abu na biyu, idan ka lura za ka ga cewa kamar yadda na bada misali ta ɓangaren wato tattalin arziki. Tattalin arzikin nan mutane ne 'yan kasuwa waɗanda suke fita suke tafiya sassa daban-daban na duniya, suna yin kasuwanci da waɗanda suke ba jinsin su ba ƙabilarsu ba. Yanzu idan ka je ƙasar Mali a cikin Timbuktu, wanda gari ne wanda yake ya yi ƙaurin ya yi suna shekara 600. Yawwa, manya-manyan malaman nan har jami'ar Sankore an kafa wani lokacin Masa Musa wanda su kowa arziki a duniya mutumin Afirka, kaga daga nan ya taso. To in ka lura za ka ga yaren Hausa yana tasiri a wannan cibiya. Wanda wannan cibiya ma hada ce kuma da wato gabacin Afirka, musamman ma kasashen nan na Morocco, Algeria da sauransu. Suna tasowa suna zuwa wurin suna kasuwanci. Mutanen mu suna tasowa daga cibiyoyi irin na Kano da sauransu suna tafiya inda suna kasuwanci. To sai ya zama to kamar idan ka je Sharjah mai kyau za ka ga akwai kudin Najeriya suna yawo. Saboda me? Saboda Hausawa da suka zauna suka yi tasiri a wurin suka koya ma Larabawan Hausa. Idan ka je ciniki ma za ka ga da me ake yi da Hausa ake yi. Shi yasa za ka ga yaren Hausa ce. A lokacin da Swahili ya zamanto an yi domesticating ne a Afirka, ma'ana ya zamanto kawai iyakacin shi kasashen Afirka sai kasashen da ba za a rasa ba, to a lokacin shi kuma yaren Hausa kuma yake fadada, yake tafiya America, yake tafiya China, ake dasa cibiyoyi don koyar da shi harsuna irin na Hausa a yankuna irin na kasashen wato Turai. Yanzu aka za ka je ka samu a kasar China akwai mutane, akwai department guda da ake koyar da yaren Hausa. A rushe haka akwai wani aboki na wani Professor Nikolai da muka je muka hadu a Ingila shekara ta 2014, yaren Hausa yake koyarwa a wata jami'a kasar Rasha. Yanzu haka idan yana bukatar wasu abubuwa muna communicating, nakan aika mishi da abin da ya shafi.
Nan ma Afirka yanzu gashi akwai jami'o da suke da gidan Hausa.
Suke da gidan Hausa haka ne.
Yanzu gashi akwai professorshi Turawa, akwai professorshi ɗan Chinese, akwai professorshi ɗan Rasha da suke koyar da yaren Hausa. Haka kuma idan ka je cibiyoyinmu na wato kamar gabar ta tsakiya wanda cinikayya ya ƙara bunƙasa tsakanin cibiyoyin da ke gabar ta tsakiya da kuma abin da ya shafi ƙasashen Hausa mu a yanzu. Yaren Hausa ya bunƙasa sosai da sosai kuma yana tasiri a
yau. To kafin Dr. Salisu za mu dinga yi muna kila ɗaukar waya in mutane sun kira kila suna son su yi tambaya, amma kafin sannan abin da nake son in ji shine banda maganar rubuce-rubuce da aikin jarida da waye da makamantansu, shin bayan wannan misali irin a tsarin gargajiya menene rawar da Hausa ya taka?
Rawar da kasar Hausa ta taka yana da yawa gaskiya ba dan kadan ba. Sai da yawa za ka cewa al'adunmu na gargajiya, idan ana magana za a ji magana akan abin da ya shafi abincinmu, irin suturanmu, irin kayan kide-kide, tasirinsu ga sauran ƙabilu da al'adu da jama'a da ke wasu sassa daban-daban na duniya. Misali za a ga idan Bature ya shigo kasar Hausa sai yake ya ga ya sai riga irin ta malam Bahaushe.
Ya sa.
Ta ga ya kawo mana kuɗi. Idan ka zo nan za ka so suke su ga an sai zani irin na wanda mutanen ƙasar, matan ƙasar Hausa suke ɗauka suna sawa, a je a kai su a ɗinka musu su tafi su kai ma matan su tsaraba a ƙasashen ƙetare. Idan ka dubi Kanangu da irin su Goge da sauransu, duk idan ka je irin wuraren adana kayan tarihi na kasashen Turai za ka je ka sami irin waɗannan kayayyakin a cikin museum ɗin su, suna killace su, suna kuma yin bayani akai ne wani ilimi da wani zai samu daga nan kasar Hausa, irin kayayyakin al'adun gargajiya ya je dasa su a cikin kasar shi a wancan lokaci. To da yawa za ka ga da rawaninmu da irin rigar saki, da irin riga irin ta kamar garkuwa, kamar irin abubuwan da ya shafi riga ta sarƙa ta da ake zuwa da ita yaji, duk da irin kayayyakin da sarakuna suke sawa za a ga suna nan damfare a cikin gidajen adana kayayyakin tarihi na waɗannan ƙasashe. Kuma abin da ke faruwa shine a wuraren da ake koyar da harshen Hausa a waɗannan ƙasashe za a ga sun tafi sun je suna kai ɗalibai suna nuna musu, suna kuma karantar da su irin abubuwan da malam Bahaushe yake a al'adance a ƙasashe.
To doctor, kada mu katse ka.
Eh, ga Daula na magana.
Kada mu katse ka saboda karancin lokaci. Akwai tambayar da nake son in maka. Nace a takaice akalla kamar mutane nawa kake gani a duniya da suke magana da yaren Hausa da harshen Hausa?
Kila kiyasi.
Ka gidiga sai dai a kwatanta. Gidiga sai dai a kwatanta. Ni ne suna da yawa ba dan kadan ba. Saboda kamar da mun lissafa kusan da za a yi cewa Najeriya ita ce kasa wanda ta fi kowace kasa yawan mutanen bakajen mutane a duniya. To kuma idan ka duba mafi yawan jama'a da ke arewacin Najeriya Hausa suke yi, wasu kabilun ma sun zo sun shiga
ciki sun ma saji.
Idan ba sun ce ku kabila kaza bane ba za ka iya ganewa ba. To haka kuma Bature in ya zo maka ka san ba dan kasa bane amma za ka je na Hausa.
Haka.
Yanzu yaren Hausa ya kabe ya karabe ko ina a duniya. Ba inda ba a kokari ana kokarin tabbata shi da kuma kokarin koyar da shi da kuma kokarin yin rubutu da irin za ka yanda ke miki magana din nan don miki magana da ku din nan akwai wani Bature da ya taho daga Japan professor ne ya yi retire ya yi aiki a America ya yi retire wata university a Japan yanzu haka ya zo nan Arewa House yana zaune babu aikin da yake yi sai karantar abubuwan da ya shafi jaridun mu na kasar Hausa da aka rubuta su da Hausa kira kuma aiki akai lura ne da abubuwan da suka shafi
al'adu
ɓangaren abin da ya shafi a zamantakewa a fada abubuwan da suka shafi
a al'adun
al'adu da masarauta
da kuma abin da ya shafi a jami da masarauta.
To Malam Salisu kafin ka ci gaba akwai ma'aikaci abokin aikinmu ya shigo shi ma zauren yanzu haka
ina da tambaya
za ku gaisa sannan shi ma yana da tambaya za ka ji ya shigo a koyaushe.
Assalamu alaikum Dr. Salisu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Yawa baraka dai.
Barka da kokari
sannan. Yawa to dan karka ji tambaya daga sama kace daga ina aka wannan ya fito. Happy ne. Yawa to
yanzu bari mu fara.
Zanan zamu dinga daukar waya.
Bayoyin mutane masu tambaya.
Amma ka ci gaba da dan bayanin da ka karasa bayanin naka.
Yawa sirrai yanzu haka idan game da nake muku bayani nake cewa akwai wanda ba ma taba rasa waɗanda zaka ga sun zo suna bincike ko waɗanda sai da sun yi retire ko kuma suna son su zauna su dan yi wata biyu wata uku a tare da mu mukan kai su wurare daban-daban kuma mukan yi mu'amala da mutane daban-daban musamman ma yan jarida da kuma masana harshen Hausa da sauransu. Abin da nake so nuna a nan shine a cikin Najeriya a yanzu kasan mutane sun shahara wurin adana littattafai da wanda aka buga su bugun inji a library misali. To yanzu abin da ke faruwa a yanzu shine a cikin manya-manyan dakunan karatu da dakunan adana littattafai na karatu da na bincike na ilimi za ka ga abin da ke faruwa yanzu shine ana ware wani wuri katafare na musamman wanda ana zuwa gidajen manya-manyan malamai da suka shahara a wurin rubuce-rubuce na ajami da abin da ya shafi na ilimi na rubutun Hausa ana zuwa ana adana su a waɗannan wurare kamar yadda kasashen Turai suke. Yanzu abin mamaki shi ne za ka je ka samu ka ga Hausan ma a yanzu sai a ɗauko wani ɓangare na ilimi sai a yi amfani da wato harufa irin na larabci na ajami sai a rubutu na ilimi a san da wani yare kuma daban kamar misali a ɗaukar maka misali kamar a ce yaren kaninkon ko yaren ninjam sai a zai ce maka to ana so a yi rubutu amma kuma da yaren ninjam amma harufan kuma
Hausa
irin na ajami ne wanda mutane ƙasar Hausa suka saba rubutu da shi wani tasiri ne kuma na wato yaren Hausa akan sauran yarurruka na kasashen wato cikin Afirka
wato ya shafe su
ta yadda za ka ga cewa ana so a jawo hankalin shi wannan ne yaren nan wanda aka yi rubutu da yaren shi kuma yana da ilimi na ɓangaren abin da ya shafi ajami ya zai koyi wani abu da malam Bahaushe yake yi ta hanyar sarrafa ilimi da wani yaren wanda ba nashi
ba. To ka bari maimaitawa mutane lamba kafin su fara kira. Lambar mu a kar a manta ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. To muna jin ka Man Salisu. Ban sani ba ko Hafiza tambaya.
Dakta ina da tambaya. Yawanci za ka ga kamar rubutun ajami a matsayin makamar na Hausawa za ka ga yanzu musamman yaran da aka haifa kamar zance wanda aka haifa kamar shekara 18 ko zuwa yanzu da yawa daga cikinsu ba su da kamar ko in ce basu san yanda ake rubutu da ajama ba.
Amma ka basu ba za su karanta ba.
Warai. So kana ganin wace irin gudunmawa ya kamata marubuta su bayar domin a farfado da wannan rubutu na ajami.
To, gudunmawa da ya kamata masana su bada shi ne ta hanyar kulle da kwasa-kwasai wanda za a ringa koyar da su a makarantun sakandare da kuma abin da ya shafi karamar a cikin jami'a. Musamman kamar cibiyar koyar da harshen Hausa. Kullum da wani course na musamman wanda zai ringa koyar da yaran ajami. Ta yadda wasu za su shahara musamman a wannan fanni. Ba da za a yi ka karanci harshen Hausa ba tare da ka iya ajami ba. Misali.
Tantanen ne a sanin rubuta.
Ta tire kwarai daga su ba ɗan kaɗan ba. Sannan na biyu kuma a Hausan ma da ake koyarwa. Ta san hakan shigo da littattafai a ce kamar littafin ruwan
bagaja,
littafin filiya ɗan mai ƙarfi, littafin magana jari ce, to sai a shigo da wasu littattafai kamar guda biyu na koyon ajami. Yaro ba zai yara da yawa sun yi karatun Hausa na wa'innan littattafai da na zayyana. Amma idan aka shigo da ajamin, ilimin da suka samu a karatun zaure da karatun rubutun allo a gida zai yi amfani wurin koyar da su a jami'a idan aka shigo da shi a bangaren secondary, bangaren makarantar secondary ko karamin makarantar secondary. Kaga ɗaya kenan. Na biyu kuma ana iya amfani da wata dama. Misali a ɗauko irin jaridu na da waɗanda aka wallafa da rubutun ajami. A ringa koyar da ɗalibai irin waɗannan wato rubutun. Sannan kuma ana iya sa manhajar wannan koyar da karatun a bangaren abin da ya shafi jarabawa da yara za su ɗauka. Sani za ka tabbatar da cewa a jarabawa da yaro zai ɗauka na fetar da ta shafi wato yaren Hausa. Sai a je a ce to akwai tambaya ɗaya ko biyu da ta shafi ajami.
Ga kira nan mun fara samu datta.
To ga wani nan daga Maiduguri. Salamu alaikum. Bari mu ansa wannan wayar. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wane ne daga Maiduguri?
Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
Hello? Wane ne daga Maiduguri?
Hello, na ji.
To, wannan ga layin shi ya katse. Dama mun so mu dauki wata waya ce, yawa muna jin ka. Kamar kana magana akan cewa hada tambaya koda daya.
Yawa, a sa tambaya daga cikin tambayoyin da ake yi madalibai wurin amsa tambayoyin fita daga jami'a ko fita daga secondary ko karamar secondary. A bangaren abin da ya shafi paper Hausa. Sai a ce to akwai tambaya ɗaya ko biyu. Da ya shafi ajami wanda ake so yaro ya amsa. To za a ga shi ma zai taimaka wurin murƙasa ajami. Kamar yanzu akwai wani magani da muka ɗauko.
Kafin masanin zan riƙe daidai wurin kafin maganar masanin da aka ɗauka ɗin ga wani alayi kar mu cinye mishi ɗan kwabban shawaya. Assalamu alaikum, wane ne alayi?
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sunana Ibrahim mai azurfa, ina kiran ku ne daga garin Damatun Webe State Nigeria.
To muna jin ka Ibrahim, ga kaga muga Dr. Salisu Bala masalin tarihi. Muna magana akan yaren Hausa.
Wato babu shakka Hausa ta bunƙasa ta shiga nahiya daban-daban wanda har ma tura masu fara fata suna kwaikwayon yaren Hausa. Amma har yanzu dai gaskiya Hausa tana da ƙalubale kamar wajen aran kalma. To ina so shi daktar ya mana ƙarin bayani me yasa Hausa so ta yi da ka samu. Sakamakon ba a iya fasara ta a kan lokaci sakamakon ba a samun fita na masana suna fasara wajen sakamakon kalmomi wanda suke fitowa kamar irin su kwanci da sauransu dai da sauransu.
To mun gode sosai da a gaida mutanen da Maturu. Ya yi tambaya mai muhimmanci.
Ya yi tambaya saboda in zamani ya canja abubuwa suna canjawa.
To Malam Salisu kafin ka ansa tambayar shi kana magana akan wani sabon ma'aikaci da ka zo ka ba da misali da shi ka ba da
mu yawa. Ina muku magana akan abin da ya shafi yadda za a bunƙasa karatun ajami.
Yawwa.
Nake ba da misali nake cewa akwai wani masani da muka ɗauko shi da ana taimakon jami'a ta ɗaukan mana shi a matsayin ma'aikaci yana nan a cikin cibiyar adana kayan tarihi ta Arewa House. Wato wannan masanin ba wani bane illa wanda ya kware akan rubutun calligraphy. Calligraphy din nan
kamar zayyana
da tasiri wurin rubutun ajami.
Sosai.
To da yawa da za su ga suna zuwa suna koyon wato kaddu ma'ana rubutun shi kanshi. Wato ba da yake rubutun ajami ba tare da kafiya
salam ba.
Wato kaddun nan shi ne calligraphy, calligraphic writing. Wato idan ka iya shi yana za ku ga irin kwararru daga cikin su suna zuwa manyan katafaren masallatan juma'a suna yin rubutu irin na ayatul kursi da rubutu na alqur'ani da ayi haka wurin kawata
masallaci
da shi ne waɗannan mutane
eh to ga wani daga Jos amma eh yawa ya hakuri dai ga wani bari mu ansa wannan sai mu dan jira
assalamu alaikum
Alaikum salam barkan ku da aiki Malam Usman ya aiki
lafiya
lafiya
da muke magana
sunana Alhaji Kabir Highlanders
to Highlanders muna jin ka daga Jos
kuma alhamdulillah Malam Usman nayi murna da kawo wannan maudu'i da kuka yi amma akwai abin da nake so na tambayi doctor
to
shine ya akai domin mu a tunanin mu babu wani harshe da yafi harshen Hausa karfi a kasashen mu na Africa da sauran wurare amma mun yi mamaki da aka ce Swahili
eh yanzu amma Hausa ta wuce shi
ya ba shi Swahili ya
kamar biyu haka kuma amma ya akai yanzu kuma Hausan ta doke shi dama tunan abin da nake so in sani shine ya akai Swahili ta fi Hausa domin a tunanin mu babu wani harshe da yafi harshen Hausa to shine abin ya kunshe ya kai mana kai shine muke so mu sani
to yana cikin tambayoyi
ku tashi lafiya Allah ya kara muku daukaka nagode
amin Highlanders mun gode sosai to yanzu bari mu bakka ka amsa dan tambayoyi din ko kana da karashin wancan magana da kake so ka kaddire kafin ka ansa musu tambayoyi
amsa tambayoyi sannan mu cigaba
yawa to tambayar farko yawa fassara kalmomi
yawa fassara kalmomi idan ka lura da kyau zaka ga yana daya daga cikin dalilan da yasa yanzu ake samun wato wasu ayyuka da ake wallafawa musamman ta bangaren abin da ya shafi idan ka duba cibiyar wato koyan yaren Hausa da al'adu ta jami'ar Bayero ta Kano za a sun ɗauko wasu manya-manyan littattafai na wasu fannoni na kimiyya suna fassara su zuwa yaren Hausa wanda wannan zai yi tasiri matuƙa wurin sanin kalmomi baki musamman kamar irin su abubuwan da muka samu irin su computer irin su wayoyin tangarahu dinnan na hannu da sauransu to irin waɗannan abubuwa za a ga fassara suna fitowa na irin waɗannan ayyuka da ake samun mutane suke yi
to saboda
a cibiyoyi na koyi da al'adu da kuma harshen Hausa
to yanzu tambayar ƙarshe da zaka ansa saboda lokaci ya tafi cikin kila minti ɗaya yadda da Swahili ya doke Hausa shine abin da ya daure wasu Highlanders kai
abin da yake faruwa shine yanzu ana Bahaushe an san shi da yawan auratayya da kuma haihuwa da yake nan na biyu wannan ya jawo kuma Bahaushe mutum ne wanda yake yan kasuwa to yana tafiye-tafiye wurare to kuma bude kasar nan da aka yi yawanci mutane daga kasashen ƙetare suna zuwa suna koyon al'adun Hausawa suna kuma samun ilimi ta bangaren harshen Hausa ya taimaka wurin bunƙasa yaren Hausa
to mun gode sosai ba sa a lokaci
da abubuwa da dama nan da nile iri-iri
eh ba mamaki za mu dasa wani lokaci yanzu kan lokaci ya riga mana halinsa
mun gode dakta
da gode dakta
na huta lafiya
amin to bayanin dakta Salisu Bala kenan to amma kar a manta shirye-shiryen VOA akwai sa kala-kala sai a bari ya huce ne masu nishadantarwa su shirin casu ga kaɗan daga shirin casu amma sai mun dan sha wannan to tarihin kan muke magana yanzu bari mu ji dan kadan daga cikin casu
yawa alawa kaike jitawa kaike patiwa kaike wannan shine casu
Munira Sulaiman Tanimu muke tare da ita a wannan karin inda muke duba ga takar da take a jihar Kaduna Nigeria.
Eh na san shi
yayi.
Namu ya pronounce.
Namu ba irin nasu bane.
Namu ba irin nasu bane. Na gane yawa.
Kalli shirin Casu a shafukanmu na Facebook da YouTube a Casu VOA.
A kasance da shirin taskar VOA yanzu kan amadadin kowa da kowa Hafiz Daula Daniel Brown Joe da ni Usman Ahmad Kabar ke cewa sai an jima ayi wuce an lafiya to hutun karshen mako.